mutuncin da muke korafi ko kuma muke fata taimaka mana da shi su dawo mana da waɗannan kuɗaɗe. Domin irin maƙudan kuɗaɗen da aka kwasa aka fita da su waje, inda za a shigo da su Najeriya, in Allah ya da zai mana maganin matsalolin tattalin arzikin ƙasa da muke fama da shi har ma da na tsaro. Saboda waɗannan kuɗaɗe za su taimaka wurin bunƙasa ilimi, za su taimaka wurin bunƙasa hanyoyi, za su taimaka wurin waɗannan matsalolin da muke samu ƙanana-ƙanana, wanda idan wannan ƙasashe suka taimaka mana su, in Allah ya yarda ƙasar za ta fi haka, za su ci gaba sosai. Kuma zai ƙara mana danƙon zumunci a duk ɓangaren kamar diflomasiya tsakanin mu da su.
To, wani mataki kake ganin ya kamata a ɗauka kan waɗannan gaggagan ɓarayin Najeriya da suka kai kuɗaɗe ƙasashen waje suka ɓoye alhalin Najeriya na fama da matsalar tattalin arziki?
To, mu dai ba matsalar mu yawanci abin da Bature ke cewa access to justice, wato rashin samun adalci a kan shari'a shi ke cutar da mu ƙasashen nan namu. Wanda idan da a ce akwai tsari na gari za su taimaka mana a hukunta su. A kama mutum komin girmansa, komin mukamin kaya, aka kai shi kotu a hukunta shi. Amma sai kaga idan yanzu misali an kama mutum ya yi laifi, sai kaga an maida shi siyasa, an maida shi ƙabilanci, an maida shi wannan, an maida shi wannan, sai kaga maganin ya taɓarɓare. Amma gwamnati ta tsayin daka ta tabbatar da ta kama su a hukunta, kuma ta nemi izinin waɗannan ƙasashe su ma su taimaka mana a hukunta su. Domin idan yanzu an hana su zuwa waɗannan ƙasashen, ko an rike dukiyoyinsu, an hana su mu'amala na diflomasiya da waɗannan ƙasashe, shi ne za su farfashe tsakanin gaskiya a Najeriya.
To, Hajji Aminu, wasu na cewa idan abin ya kasance da matsala sosai, kamata a yi ba ni gishiri in ba kamar da irin waɗannan gaggagan ɓarayin da yake suna da iko ko ƙarfin gaske, idan aka yi ba ni gishiri in ba kamar da za su maido da wani abu su kuma a ɗan yafe masu. Kana ganin haka na da alfanu koko?
To, a inda aka samu matsala mai tsanani koko aka samu abin mai tsawo harkar shari'a namu, wato gurfanar da mutum gaban kotu yana tsawo, ana iya tunani da wani hanya kamar wannan a samu su daidawa da abin da za su iya dawa da shi su rike wani. Amma idan dai za a sami tsayayyen lokacin hukunci, shi ne in an shiga kotu nan da nan za a yanke hukunci, babu amfanin ai wannan. Za a kotu za su iya samu su dole kamar yadda ake a waɗannan ƙasashe da suka ci gaba kamar Amerika da Ingila da sauransu, kowaye ya yi laifi za a hukunta shi. Amma mu ba mu da wannan, saboda haka nan dole ne ya zama cewa an fitar da wani ɗan tsari da za a karɓi wannan kuɗi in ya zama shi ne wajibi. Amma inda wani hanya kuma sai a bi.